بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفع به الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقي، فشرح له صدره ووضح عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فلا يذكر إلا ذكر معه كما في التشهد والخطب والتأذين، فلم يزل صل كما في التشهد والخطب والتأذين، فلم يزل صلى الله عليه وسلم قائما لله لا يهو عنه راد، مشمرا في مرضات الله لا يصده عن ذلك صاد، إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا، وسارت دعوته مسيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار، ثم استأثر الله به لينجز له ما وعده في كتابه المبين، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وأقام الدين، وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين، وقال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدى مهملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه وألزمهم فهم
فهم ما أرشدهم إليه
وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، وأعطاهم مواد العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضيلا. نعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك في طاعته وسلك به طريق معرفته على ما أرشد إليه لم يبغ عنه عدولا، فقد قام بشكر ما أوتيه من ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيلا. ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه
ولم يرع حق خالقه فيه يخسر
إذا سئل عن ذلك ويحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى لا يساك يسر هدورم أولا سابيا تلا هدي شاهد قوة محرم شكرة دبو للي هدو دتلاتين دتقص هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم wanda kuma shine shida ga watan goma a shekara ta 2016 a lissafin miladiya. Darasinmu na uku kenan ko na hudu, na'am, darasinmu na hudu kenan a littafin Ighathatul Lahfan fi Masayid Ash-Shaytan na babban malami Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Har yanzu muna muqaddimar da malin ya rubuta mana wanda ita kanta wata makaranta ce ko wasu manyan darussa ya ambata mana a ciki na tauhidi da kuma abin da ya shafi da abin da ya lazimci musulmi ya sani dangane da addinin sa kafin ya zo mana ya ambaci manufar rubuta wannan littafi da kuma akan me zai tattauna a kansa mun tsaya inda yake cewa wajen bayanin bayan yayin shahada ga Allah subhanahu wa ta'ala bit tauhidi da kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi risalati to shine a karkashin wannan yace gaba yake cewa wasadda ila jannatihi jami'a turuq Allah madaukaki ya toshe duk wata hanya zuwa ga aljannarsa falam yaftah li ahadin illa min tariqihi bai budewa kowa kofar shiga aljanna ba illa min tariqihi sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam babu wani aljan babu wanda ya isa ya samu shiga aljanna sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka rataya shigar mu aljanna da shi ba ta abauta masa ba a'a ai masa da'a ayi abin da yace shine addini abauta wa Allah ta hanyar karantarwarsa duk mutumin da yake ta wata hanyar daban wanda ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana ganin da ita zai je aljanna in dai ya bar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba shi ba aljanna sannan yace fasharaha lahu sadra Allah madaukaki ya bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sako din da wannan musulunci din Allah subhanahu wataala ya yassare shi ya bude da masa kirji ya bashi ilimi mun san shi kadai ne wanda Allah madaukaki ya masa irin wannan mu'jiza tun yana karami aka aika mala'iku suka bude kirjinsa suka tsarkake wato zuciyarsa wannan duk kun sani mun karanta kuma da ma'asira ba dan komai ba dan ya tabbata cewa wannan zuciya ta san za ta dauki sako da za ta isar domin waraka ga al'umma baki daya domin rahama ga al'umma baki daya kamar dai ambata alam nashrah laka sadrak wani yana da ma'anoni guda biyu kamar da malamai suka ambata sharhin sadrin ko ta wancan abin da ya shafi sa masa ilmomi da al'umma za su amfana sanya masa musuluncin nan da zai zama rahama ga al'umma baki daya ya zama an wassa an budada kirjinsa aka sa masa duk abin da zai amfani al'umma ko kuma waccan ma'ana ta biyu cewa an tsarkake zuciyarsa ta hanyar wato fito da ita hissan ba kawai labari ba ba wai wata ma'ana ba a haƙiƙani aka bude kirjinsa aka dauko zuciyarsa aka wanke kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce daga bakinsa sallallahu alaihi wasallam sannan shi wa wada'a anhu wizra wannan shi ma kamar da yake a cikin suratu alam nashrah laka dhikrak alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ho alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak to ita ce yake ambatawa an yace wa wada'a anhu wizrahu kuma sauke masa dukkan nauye-nauyen da yake kansa malamai sun fassara shi da ma'anarsa dhunubi wanda yayi da wanda bai ba domin Allah madaukaki ya gafarta masa sawa'un yayi ko bai ba kuma ya tsarkake shi daga yi din baya aikata wani zunubi amma ko yayi ko bai ba Allah madaukaki ya gafarta masa sannan wa rafa'a lahu dhikrahu sannan Allah madaukaki ya daukaka masa ambatansa babu wani suna a duniya da ya shahara sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halittar Allah Allah ya daukaka sunansa babu wani dan adam da aka yi a duniya da ya samu soyuwa da karbuwa a zukatan mutane irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam soyuwa ma'ana soyayya ta hakika da ikhlasi wanda ake son sa irin Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kuma aktsarul asma'i istimala a duniya yanzu babu sunan da ya kai shi yawa domin ku duba ku ga ko kristoci da suka fi kowa yawa zaka iya cewa in aka kwatanta su da musulmi sun fi adi a duniya baki daya amma kun ga ba sa amfani da sunan annabinsu a tsakaninsu a matsayin suna da suke amfani da shi suke juya shi ko amma musulmi fa sunan da ya fi kowanne faɗi da yawa wajen amfani a cikinsu shine sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan daukaka ambatan sa ne. Wa ja'ala adh-dhillata was-saghara ala man khalafa amra, kuma Allah ya sanya kaskanci akan duk mutumin da ya saba wa umarnin sa, duk wanda ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da wani abu daban ko ya kibin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to zaka ga yana cikin kaskanci, Allah ba zai bashi daukaka ba. Wa aqsama bi hayatihi la amruka innahum lafi sakratin ya'mahun, wannan shine abin da yake nufi. Allah yayi rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka ya fada la amruka, ina rantsuwa da rayuwarka, wannan duk saboda muhimmancin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi mubin, a cikin wato littafinsa. Wa qarana ismuhu bismihi, ya gwama sunansa da nasa. Fala yuzkar illa dhukira ma'ahu, ba za a ambaci Allah ba sai face an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi. Duk inda zaka yi iqama zaka tayar a kiran sallah kamar da zai zo ya ambata, in dai har za a kira sallah ko a tada iqama za a ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, haka a cikin tahiyya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, duka waɗannan suna tabbatar mana a gwamawar da Allah madauki yayin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sunansa. Kama fi tashahhudi, kamar da yake a cikin tahiyya wal khutub, da kuma huduba, idan mutum zai yi huduba, wat ta'zim, da kuma kiran sallah, sawa'un kiran sallah ko iqama ko wani a ciki. Wannan dai yana daga cikin manyan abubuwan in ka duba khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malamai suka rubuta, sawa'u a cikin littafan ilmin nubuwa, wato alamomin annabci da malamai suka rubuta, wanda mun sha magana su lokacin sira na Asbahani da na Baihaqi, da kuma dai littafai wanda aka rubuta na musamman na bayanin khasa'isin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abubuwa da yake banta da su, yake banta da abubuwa daban-daban daga annabawa, daga sauran al'umma, bal al'umma sama take bantu da wasu abubuwan sama da sauran al'ummomi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan tashin alkiyama shine awwalu tanshaqqu anhu al-ard, shine farkon wanda kasa za ta tsage fito. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai fara kitar siratsi, shine wanda zai fara kwankwasa kofar aljanna a bude. Ku duba ku ga cikin alqur'ani Allah madaukaki ya dauki nauyin kare shi daga wata tuhuma da aka yi masa. Sauran annabawa ko zalibi idan aka tuhume su da wani abu, su suke mai da amsa da kansu, ko duba annabi Nuhu yayin da mutanansa suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin, me yace? Ya qala ya qaumi laysa bi dalala walakinni rasulun min rabbil alamin. Annabi Hud da suka tuhume shi da safaha, ko inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin, sai kala ya qaumi laysa bi safahati walakinni rasulun min rabbil alamin. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta fadhakkir bi ni'mati rabbika fama anta bikahin wala majnun, kaga sun fada Allah madauki ne ya kare waɗannan abubuwa. Waɗannan abubuwa ka duba suratu At-Tur, haka Allah madauki ya jero abubuwa, ko suna cewa kaza Allah mai da raddi, ko suna cewa kaza Allah mai da raddi, ba kamar yadda sauran annaba ba. Wannan duk yana cikin daukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal sallallahu alaihi wasallam qa'iman bi amri Allah ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba, yana tsaye da lamarin Allah wato addininsa. Ko kace falam yazal qa'iman bi amri Allah, ya zama amru ana nufin umarnin Allah, domin amru masdar ne yana zuwa da ma'anar al-ma'mur, abinda ake umarni da shi, yana kuma zuwa bi ma'anar sha'an. Yau in an ce sha'an ma'ana addinin Allah umuman, an ce amru Allah kuma ana magana akan abinda Allah ya bashi umarni. La yarudduhu anhu raddun, babu wani mai mayarwa da zai mai da shi ya hana shi. Allah ya tsare shi, ya tsare shi daga mutane, dan tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hare dauki mai gadi Sa'd ibn Abi Waqqas, shi zai rika kare shi tsaya yana gadi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sauka aka saukar masa da ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata sai ce ni wallahu ya'simuka minan nas to Allah ya tsare shi babu mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da sako daga Allah wani ya mai da shi ya hana shi isar da sako ya zama cewa bai isar da abin da Allah yace ya isar ba mushammiran fi mardatillah yana mai zage dantsansa wajen neman yardar Allah subhanahu wata'ala la yasudduhu an zalika sad babu mai kangewa da zai kange shi ila an ashraqat ad-dunya bi risalatihi har zuwa lokacin da a duniya ta haskaka da manzancinsa diyan duniyar ta haskaka da haske wabti hada da murna da farin ciki da kuma kyau albahja abin da yake beauty abu mai kyau manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da haske ya zo kuma da kyau domin kyau nan ya kunshi a kasancewarsa duk abin da ya zo da shi ta bangaren labari gaskiya ne duk abin da ya zo da shi kuma ta bangaren hukunci to ba abin da ya kai shi adalci kaga dole in akwai gaskiya akwai adalci to za a samu zaman lafiya za a samu murna za a samu farin ciki kuma abin zai zama dole yana da kyau wannan shine bahaja din da yake nufi wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwajan afwaja mutane suka shiga addinin Allah a gungu gungu wa sarat da'watuhu masira ash-shamsi haka kuma wannan da'awar tasa ta gudana yadda rana take gudana fil aqfari a duk bangarorin duniya wa balagha dinuhu al-qayyim ma balagha al-layl wa an-nahar wannan addinin nasa tsayayye ya isa duk inda dare ke zuwa duk inda wuni ke zuwa ma'ana duk inda za a ce yau gari ya waye an shiga yini yau dare yayi an shiga dare in dai akwai wannan to musulunci ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wannan addini babu inda ba zai shiga ba a duk wani gida sai wannan addinin ya shige shi haka kuma yake wannan addini din kafin tashin alkiyama babu inda musulunci ba zai shiga ba za a san da shi za a samu labarin sa sai dai a kangare a kibin sa ko kuma idan masu da'awa sun kwanta ba su isar da sakon Allah ba thumma sta'thara Allah ta'ala bihi sannan sai Allah madauki ya zabi kansa da shi ma'ana ya dauke shi zuwa gare shi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta zo karshe rayuwar duniya dammi liyunjiza lahu ma wa'adahu bihi dan Allah ya zartar masa da abin da ya alƙawarta masa fi kitabihi al-mubin al-littafin sa mabayyani ba'da an ballagha risala bayan ya isar da manzanci ku rike wannan bayan ya isar da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniyan nan ba sai da ya isar da manzanci duk abin da za a shiga aljanna ta hanyar sa to ya bayyana shi bai boye duk abin da za a shiga wuta in ba a yi shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi kuma abinda Allah yake so ya ga wa mutane to bai bar duniya ba sai face ya faɗi shi babu wani lokaci da wani ya iya tsare shi ya hana shi isar da sako ko yana so ya faɗa aka yi kuma aka zauna a hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu bai faɗi wannan abin da Allah ya wajabta ya faɗa ba wannan ba a yi shi ba yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonsa yadda Allah yake so wa adda al-amanata kuma ya isar da amana amanar da aka bashi ta wahayi amanar da aka bashi ta shiryar da al'umma amanar da aka bashi ta alqur'ani alqur'anin da ba ta taba saukar da littafi irin sa ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi ya kawo shi yanzu gashi nan yana nan a kowanne gida mahaddata dubbai a duniya kowa ya haddace shi ta bangaren yadda ba dama a samu wani kuskuren da za a ce ba a gane shi ba duk mutumin da ya kuskure a cikinsa za a fahimta don haka har tashin alkiyama kafin Allah madaukaki ya dauke kayansa wa nasaha al-ummata Allah annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya dauke shi bayan yayi nasiha ga al'umma nasiha shine bada haƙi an-nushu shine gyaran abu kai abu dan ka gyara wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara al'umma ta bangaren cewa ya isar mata da sako shine ma'anar nasiha yayi nasiha ga al'umma ya bata haƙƙinta na isar da sako وجاهد في الله حق الجهاد كما ياي جهادي أشأن الله فأدين الله متكر جهاد دا الله مأوكي كسوي وأقام الدين يقوم سيد الدين وترك أمته على البيضاء الواضحة البينة للسالكين كما سنن يا بر الأمة أكن تفلكي أكن هنيا فرح قلب kuma sannan gangariya sannan a bayyane babu rikici hanyar kallawo take sannan kuma kowa ya fahimce ta akan haka ya bar al'umma domin ga alqur'ani a hannunsu kuma dukkaninsu ya ladabtar da su da karba da kuma girma maganarsa maganarsa wannan da take sharhi ga alqur'ani tai tafsirinsa ta bayyana ma'anoninsa to duk ya bar mutane akan wannan hanya din wa qala Allah madauki ya ga wa mutane da umarnin Allah yace hadhihi sabili dama Allah madauki haka ya ga masa qul hadhihi sabili to kuma ya fada din hadhihi sabili wannan ita ce hanyata ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah kuma siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira ne zuwa ga mu zuwa ga Allah malamai a filin da'awa sun gutsutsura wannan aya wajen ma'anoni da dama har ta zama wato wani an fidda salo salo daban-daban na da'awa a cikin ta na farko babba abin da ke cikin wannan ad'u ila Allah kira zuwa ga ikhlasi cewa ina kira ne zuwa ga Allah ba na kira zuwa ga in samu duniya ba ina kira ne dan a bani wani amfani ba ko wani matsayi ko mulki ko mata ko ƴaƴa ko wata dukiya ko yabo a bakin mutane a'a ina yi ne ila Allah zuwa ga Allah wannan yana ilmantar da kuma mai da'awa ya zama shi ma ya siffantu da haka ala basiratin ana wa man ittaba'ani da magana mai muhimmanci anan musamman dangane da masu da'awa har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya faɗi cewa da shi da wanda ya bi shi to suna da'awa ne akan basira ashe kenan yana cikin asasiyat na harkar da'awa manya-manyan abubuwa a harkar da'awa ya zama cewa kana kira zuwa ga Allah ba dan a girmama ka ba ba dan wani abun duniya ba sannan kuma ya zama akan basira basira na ana nufin ilimi yawa ba wai kwakwalwarka kawai da tunaninka ba a'a ana nufin basira ilimi ilimi da Allah madauke saukar alqur'ani sannan kuma ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi a wanda ita ce hikima yawa dan haka dole sai da ilimi ba zai yi a yi da'awa ba babu ilimi amma ana wa man ittaba'ani kuma sannan ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi matbu'i ne bin sa ake ba shi zai bi wani ba mun fahimci wannan wannan kuru yake shi ma a wannan aya din dole ne mutum yana so ya ci nasara a harkar da'awa to ya zama mai biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa manhaja yace wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen ya fara da maganar tauhidi ya kare ta kuma da maganar tauhidi cewa sarki ya tabbata ga Allah ni bana cikin ban taba zama kuma bazan zama cikin mushrikai ba ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba hada shi cikin waɗanda suke shirka ba bai taba yi ba kuma shine shugaban masu yaƙata to bayan wannan shimfida malam ibnu qayyim ne yake cewa amma ba'du bayan haka fa inna allaha subhanahu wa ta'ala haqiqa nan wajina lam yakhluq khalqahu sudan muhmala husaini cewa Allah bai halici halittarsa sudan haka sakaka muhmalan awatse ba tare da doka ba muhmal shine abinda aka bar shi aka watsi da shi aka rabu da shi ba tare da wata hikima ba Allah ba haka ya halittarsa ba karka taba tsammani Allah ya halicci duniyan nan haka kawai dan ka zo ka ci tuwo ka koshi kai aure ka zauna da mata ka haihu ka mutu ta mutu shikenan ba abin da zai faru ba dan haka ake ba yau Allah madaukaki ya halicci wannan duniya ne domin a bauta masa ya halicce ka kai ma dan ya dora maka doka a kanka kuma ya aiko manzo ya zai aiko manzo kawai dan a bata lokaci ai kaga ba zai haka ba kai kanka yanzu a cikin abubuwanka da zaka aikata wani abu sai a tambaye ka me yasa kai kaza suka ce haka kawai ne ba komai sai ce amma ko kai baka da hankali duk mutumin da zai wani abu to dole akwai hikima a cikin abin da yasa yayi da ya tafi hanya zai je wani wuri sai ka tsaye da shi ina zaka dole yana da wani wuri da ya niya shi abin nan da za shi yayi shine fito da shi daga gidansa in yace ko wallahi ni ma ga nan dai na fito ban san me zan yi ba dole sai ka saki masa kan lokaci wane lafiya kuma haka bane to idan dan adam haka za a kalle shi ya za a yi Allah yayi wannan irin halitta halittar nan mai tsari ka dubi dan adam da irin kwakwalwar da Allah ya bashi da irin basirar da Allah ya bashi yadda zai iya shugabantar duniyar nan ya tafi da ita ya tsare tsare rayuwarsa ta kyau in yayi himma yayi ya dage yayi abu mai kyau kuma ya amfani kansa ya amfani al'umma sannan ka duba irin sauran halittu da dabbobi a bayan ƙasa da cikin ruwa da a sama waɗanda suke yawo duk ba zai yi Allah maɗauki kawai a ce ya ɓata lokaci ya yi wannan kuma babu komai ba to menene wannan abun ya faɗa mana shi ne illa bil haqqi menene haqqin nan shi ne a bauta masa shi kaɗai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai yi duniya don komai ba sai wannan a bauta masa Allah bai yi duniya don kowa ba yawwa maganar da za ka ji mutane suna faɗar Allah ya yi duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmansa da darajarsa ta kai a faɗi hakan inda Allah maɗaukaki ya faɗa shi Allah bai faɗi cewa ya yi duniya don manzon Allah da haka karmi masa ƙarya ba kuma don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da daraja ba ne amma shi abin da ya ce ya halicci duniya da aljanna mutane don a bauta masa wannan kuma ita ce maganar ba wai kuma dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cancanci wata daraja ba amma ai in ana zancen haƙƙi to na Allah shine sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da nasa haƙƙin mun kuma faɗi wasu kaɗan daga ciki dan haka Allah madaki bai duniyar nan bai halicce mu domin haka kawai a bar mu sakaka babu wani sababi ba babu wani dalili da yasa aka yi haka ba bal amma me ya faru ja'alahum ya sanya halittar nan tasa nan khalqahu ya kunshi komai da komai da mai hankali da mara hankali ko amma nan da yace bal ja'alahum mawridan litaklif to mun fahimci khalqu yana nufin abin as-saqalai yana nufin dan adam da kuma aljin domin su ne waɗanda aka dora mu taklifi sauran babu taklifi a kansu kun fahimci zance yawa yace bal ja'alahum mawridan litaklifi Allah madauki ya sanya su bigire ne na a dora musu doka da shari'a shine maurid wuri da za a yi wani abu magangara asalinta wa mahallan lil amri wan nahi Allah ya sanya dan adam da aljin su zama mahalli ne wuri ne bigire ne da za a dora umarni da hani kaga kuwa sauran marasa hankali ai ba umarni ba hani a kansu da kuwa ne yana nuna mana abinda ake nufi da lam yakhluq khalqahu sudan ana nufin al-khalq nan ana nufin as-saqalain al-jinn wal-ins wa alzamahum fahma ma arshadahum ilayhi mujmalan wa mufassala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya lazimta musu fahimtar abinda ake shiryar da su zuwa gare shi su fahimce shi a dunkule kuma su fahimce shi daki daki din sa yau saƙon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mutane iri biyu ne bayanan da Allah maɗauke mana a cikin alƙur'ani akwai abin da yake mujmalan a dunkule ake so kai imani da shi yanzu misali kullum muna ba da misali da imanin mu ga annabawa da imanin mu ga littafai wani irin imani ne imani ne mujmal ko ba imani ne mufassalan dangane da shari'o'in ba tunda ba mu san shari'o'in ba amma imani ne mujmal mu yarda da akwai annabawa da Allah ya aiko sawa'un mun san sunansu ko ba mu san sunansu akwai wasu abubuwan kuma har yanzu hatta a cikin shari'a za mu san wani abu mujmalan akwai wani abu kuma za mu san shi mufassal aka san shi daki daki duk abin da aka dora maka da wasu sharuɗan da idan baka yi shi ba za a kama ka da laifi to ana baka tafsilin sa yau za a ce maka kai kaza ka bar kaza a bayyana maka zai alwala kowa zai karantar da kai za a karantar da kai sharuɗan ta wajiban ta ko haka sallah da kuma menene sunna menene mustahabbi wannan tafsili ne sanin cewa sallah wajibi ne akan ka ilmi ne shi kuma mene mujmal yau to waɗannan abubuwan a kowane bangare dai akwai su a cikin hukunce-hukuncen shari'a kamar yadda malamai suka bayyana a bangaren fiqhu da usulinsa da maqasid wa qassamhum ila shaqiy wa sa'id. Allah madaki ya kasa mutane gida biyu, akwai shaqiy a larabce kuma a shar'ance tababbe wanda yayi hasara, wanda ba zai samu nasarar abin da yake so ba, shine ma'anar shaqiy. Sabani da yake a gun Bahaushe. Wa sa'id kuma mai murna, mai farin ciki, mai cin nasara, mai cin maburinsa, shi ake nufi da sa'id. Wancan a dunkula akan fassara shi na farko cewa ‘yan wuta, wannan kuma na biyu ana fassara shi a dunkula shi ‘yan aljanna. To haka Allah maɗauki ya kasa mutane, waje alali kulli wahidin min al-fariqaini manzila, ya sanya kowanne bangare daga cikin wannan bangarori guda biyu to yana da manzila, yana da masaukinsa, inda Allah maɗauki zai aje shi da matsayin da yake da shi a duniya, da kuma in ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala inda za a sa shi. Akwai manzila kuma zai ɗauka matsayi na duniya, cewa Allah ya aje kowa da irin baiwar da ya masa, ya aje kowa a irin ajin da ya aje shi, ta ɓangaren raba arziki, ta ɓangaren matsayi a cikin al'umma, ta ɓangaren fahimta, ta ɓangaren zamantakewa, ta ɓangaren namiji ne ko mace, duk waɗannan abubuwan haka Allah maɗauki ya aje kowa inda ya so. Wa a'tahum mawaddal ilmi wal amal, sannan ya ba su abubuwan ɗaukar ilimi, fahimtarsa, wal amal da kuma aiki da shi, ma'ana ya halicci ƙabiliya da kuma gaɓuɓɓan da za su samar da ilimi ya zauna, sannan kuma gaɓuɓɓan da za a yi aiki da su, da za a yi aiki da ilimi. Kun fahimci, wannan shine mawaddin da yake nufi, mawad jam'in madda ne. Ga sunan sai fassara mana, min alqalbi, Allah sanya mana alqalb, zuciya, kowa yana da zuciya, was sam'i da ji, wal basar da gani, wal jawarih da kuma gaɓuɓɓa, waɗannan su ne mawad na ilimi da aiki. Ta ina ake samun ilimi? Waɗannan abubuwa da as-sam'u da al-basar mawad ne da ta hanyar su za a samu ilimi. Wajen mahallin wa'ayin ilimin kuma shine zuciya, ko al-jawarih kuma su ne aikin su kuma wajen yin aiki. Yawwa, kuma so shine sai ya kawo mana, yake cewa famanista amma yawa na tsallinku, sai ce ni'matan minhu wa tafaddula, Allah ya sanya mana wannan a jikin mu ne, da ji da gani da zuciya da gaɓuɓɓan aiki, ni'ima ce daga gare shi, wa tafaddulan da falala. Ka duba ka ga yadda ya bambance mu da dabbobi, ko suna da as-sam'u wal basar, to ba su da ilimi, ko kuma ba sa aiki da ilimi, saboda su ba a dora musu wannan taklifin ba. Sai dai in ka duba rayuwarsu, akwai irin nasu ilimin nisbiyan da Allah maɗauki ya ba su, ilimi da hikima da basira, kaga tsuntsu yadda zai je ya san irin yayin da zai je ya ɗebo ya yi sheka da shi, ko ba ka bane? In ya ɗauko wanda ba shi da ƙarfi ba zai masa ba, sai ya kuje, sai dai nemo wani wanda ya dace. Kaga kuma yadda yake da hikimar da Allah maɗauki ya ba su ta ɓangaren yadda za su yi abin da za su kare kansu har da wasu lunguna a ciki, yadda wani abu da wahala ya shiga ciki ya cutar da ‘ya’yansu, wannan abun duka irin ilimin da Allah maɗauki ya ba su ne, kuma da hikimar da Allah ya hore musu, amma duka ba irin ta ɗan adam ba. Yawwa, to duka dai wannan ni'ima ce daga Allah da falalarsa. Famanista amala zalika fi ta'atihi, duk wanda ya aiki da waɗannan abubuwan guda hudu da aka ambata, yayi amfani da su wajen da'a ga Allah, wa salaka bihi tariqa ma'rifatihi, ya kuma bi da waɗannan abubuwan da aka bashi da zuciyarsa da jinsa da ganinsa da gaɓuɓɓan jikinsa, ya shiga tariqa ma'rifatihi, hanyar sanin Allah subhanahu wa ta'ala, alama arshada ilayhi, bisa abinda Allah ya shirya zuwa gare shi, wa lam yabghi anhu udulan, bai nemi ya karkace daga wannan abun ba, faqad qama bi shukri ma utiyahu min zalika, to ya tsaya da godiya ya gode wa Allah bisa abin da Allah ya bashi. Allah ya baka ido ba dan ka saba masa kai kallon haramun ba, daga kar ka samu lokacin da za a ce ka bude ko wayarka ko computerka ko television dinka kana kallon abin da ya haramta a gani. Kada ka bude idanka kana kallon matar da ta zo wucewa ba taka ba, ba ka da ikon ka gani. Kada ka saurari maganar da ba ta da kyau. Duk wannan abubuwan Allah madaukaki zai tambaye ka akan su, zai kawo mana aya tana nan a gaba. Don haka duk mutumin da ya yi amfani da zuciyarsa da ganinsa da kuma jinsa da gaɓuɓɓan jikinsa wajen ɗa'a ga Allah, to wannan ya gode ma Allah ne bisa wannan baiwa da ya masa. In kuwa ya yi amfani da su saɓanin haka, gashi nan zai gaya mana sai ce wa mana yawa wasalaka bihi ila mardatillahi sabila, kuma ya zama ya shiga sabilan wato hanya ila mardatillahi wajen neman yardar Allah. Allah ya ba mu yardarsa. Wa man ista'malahu, wanda kuma ya amfani da waɗannan abubuwa na baiwar da Allah ya masa na ji da gani da zuciya da gaɓuɓa, fi iradatihi, wajen nufinsa shi abin da yake nufi yadda ya ga dama, wa shahawatihi, da son zuciyarsa da sha'awarsa, ya bi ya gamsar da sha'awarsa, sha'awa ko ta farji ko sha'awa ta neman duniya da makamancin waɗannan abubuwa, ko ta mulki ko tara duniya, walam yar'a, bai kiyaye haqqa khaliqihi, haƙƙin mahaliccinsa, fihi, a wannan ni'imar da ya masa ba, ta hassara. Haka yake a wannan nuskartawa, ya ce a wasu nuskar تخسر إيه تحسرني وأنا تحسر ده حصر أنا في الندامة يو تحسر إذا سئل عن ذلك زي ندامة يا إن ذات تنبيش أكمل وأنا شيء في ذاتي ودون إيه ندامة سذات بينا لوكس إن ذات تنبيش وحزنا حزنا طويلة زي كومي بق إنتكي بق إنتكي كومي أو زي ده إيه ناينسا فإنه دومينكوا لابد من الحساب ko ba dade ko ba jima duniyan nan za a batta, ko ka shirya ko baka shirya ba, ko kana so ko baka so, ko kana talauci ko kana mai kuɗi, kana jin daɗin duniya baka jin daɗin ta, kana da mata baka da mata, kana da ƴaƴa baka da ƴaƴa, kana da aiki baka da aiki, yadda kake so da yadda baka so, lokaci zai zo zaka bar duniya kuma zaka koma zuwa ga Allah. Duk abin da kai za a yi maka hisabi a kai. Shi yasa yana daga cikin abu babba mutum a duniya kada ya dauki wannan halin da yake ciki, sawa'un jin dadinsa da kuma rashin jin dadinsa, a matsayin shi ne abin da zai sanya wa Allah da'a ko kada ya masa. In ya zama wannan ne mizaninsa, to bai kyauta wa kansa ba, kuma ya zama butulu. Ya kamata ya zama asalin rayuwarsa shi ne bautawa Allah, sawa'un yana cikin dadi ko ba cikin jin dadi. Waɗanda suka gabace mu kai kuɗa koma daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ainihin duk mun karanta rayuwar dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsili gurgudan hali, iya abin da namu karanta a sira da mu karanta yadda ya sha wahalar rayuwa. Idan da duniyan nan alamar cewa kai mai nasara ne a cikin ta shine ka ji daɗi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fi kowa jin daɗi. Amma yana cikin waɗanda suka fi kowa shan wahalar rayuwa, wurin jama'a bai fita lafiya ba, tsangwama ba wanda aka tsangwama irinsa a cikin wannan al'ummar tamu, a bayansa ba a yi wa wani irin abin da aka yi masa ba, ko ya bar garinsu. Duk dai wannan tafsirin ba sai mun maimaita ba. Sannan rayuwa ta yunwa Allah madauki ya jarrabe shi da ita, har ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki dutse ya dora a cikinsa dan cikin ya ji nauyin wani abu kawai saboda yana cikin yunwa. Mun sha magana akan wannan har mu tambaye kanmu waye a cikin mu ya taba shiga irin wannan yunwa, a ce a gari ya waye an hantsi, rana ta yi garjin zafi, yamma ta yi, dare ya shigo, baka sa komai a bakinka ba, kai kwana ɗaya, kai kwana biyu, kai kwana uku, a wannan rayuwar tamu har yanzu ba a kai ga haka ba. Ana samun wasu gefe-gefe ɗaiɗai ku a ce wani tun safe har dare bai karya ba, ana samun wannan. Ana samun kuma a ce dai a gida ba a dora abinci ba, amma a ce baka jefa komai a bakin ba, ko ta hanyar bara ko ta hanyar wani abu, yakan yi wahala.
ko ba ka bane yau to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga irin wannan yini matarsa ta bada labari ai wata biyu a shiga na uku hayaki bai tashi a gidan ba saboda babu abin da za a ci sai dabino sai ruwa wannan kuma shine yafi kowa daraja a cikin halittar Allah to kaga ashe kenan inda duniyar nan an zo ne dan a ji dadi to bai kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala a cikin ta an fahimci abu to kar ka dauka cewa yanzu dan kana cikin talauci baka da lokacin da zaka bauta wa Allah in an maka magana ka je masallaci to mana ana cikin wannan talauci yanzu mai mutun zai iya ka san shi fa talauci ma dan uwan kafirci ne haka zaka ji mutun ya faɗa kawai kamar yana neman wata hujja na a bar shi kare abinda Allah madaukaki ya dora masa sai ya kafa hujja da cewa ai yanzu wahala ake sha tunda ana shan wahala to addinin ma ba zai tafi ba Allah ba zai karbi wannan a matsayin hujja ba Allah ya sa mun fahimci wannan dan haka kai kokari kar ka sa kanka cikin halin wannan nadama din sai ce fa innahu la budda min alhisabi ala haqqi hadhihi al'adha za ai hisabi akan haƙƙin waɗannan gabuɓa da Allah ya baka لقوله تعالى سبو لفتن ألا مدوكك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا للي جي دقني دزوتيا مغني ولأن أبوه عم فتح من النوكي نأتين أبن دي فتح وداو كلني قاوكو أتين آيات إن السمع والبصر والفؤاد الفؤاد شيني القلب يو كل أولئك duk waɗannan kana anhu mas'ula kowanne ɗaya za a tambaye ka kai dan adam ka zama abin tambaya ne akan su za a ce me kai da jinka idan da Allah ya baka wani makahu ne bai ba shi ba wani haka aka haife shi baya gani akma ya zo duniya bai taɓa ganin komai ba shi Allah ya hana masa wani duk da ya ba shi wata basira kai kuma ya baka amma ka kalli haram ya baka ji wani kurma ne amma kake sauraron abin da ba daidai ba to duk waɗannan abubuwan za a tambaye ka a ce baka gode ni'imar da Allah ya maka ba to shine waɗannan abubuwa ne a kuma dama sauran gabuɓa kuma dama a wata ayar suratu yasin Allah madauke ba mu labari al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubu za su sheda kafa ta yi kaza hannu yayi kaza farji yayi kaza duk za a bada labari dan haka duk abinda Allah ya baka na gabuɓa din nan za a tambaye ka akai in ka yi godiya ta hanyar bautawa Allah da su kai masa da'a to za ka samu kyakkyawan sakamako in kuma ba haka ba sai nadama Allah tsare mu daga nadama walamma kana alqalbu li hadhihi al'adha'i kalmaliki almutasarrifi fil junudi alladhi tasburu kulluha an amri wa yasta'miluha fima sha'a فكلها تحت عبوديته وقهره وتقتصب منه الإقامة والزيغة يتي يا عند زوشيا دنجند ونن قبوبة أمين دي قبوبة نم مسالي يباير أما من ينسسوني وأنه قد أقوبة سورا قبوبة دي السنان كما أكا أمبتي قبوبة كهارا روسو أتكي تو يا عند إتزوشيا دنجند قبوبة جيكي كالملكي كما السلكي تكي zuciyarka ita ce sarki a jikinka da hannunka da idanka da kunnenka ko in ce jinka da kafa da sauran gabobban jikinka duka masu biyayya ne ga zuciya ko ba ka bane zuciya ce take shawara idan kamar da mun kai mu zai ambata nan gaba ido shine at-tarf shi dan sako ne zai gaya mana a can ciki a babi na takwas ido aikensa ake yi sai a harba shi kamar arra'id in ana tafiya ana samun wani daga cikin abokan tafiya da za a ce da Allah ya yi mana gaba ko za ka samu inda yake akwai zango da za a samu ruwa a huta a kusan wannan da ɗabi'ar matafiya to wannan shi ake ce ma arra'id ko alfarad wanda ya gaba dan ya kintsa muku wurin da za ku sha ruwa ku yi zango to ido a matsayin haka yake a jikinka kamar ka aike shi ne ya yi maka istila'i ya yi maka hange-hange ya hango ya gano to yana hangowa sai kuma saƙonsa ya ɗarsu a zuciya idan ido ya ga wata misali namiji ya ga wata mace yana gani wala sako ne ke fara shiga zuciya in wani abu ya ja hankalinsa da bangaren sha'awarsa to shikenan sai aika sako sai ji wani abu ya motsa a jikinsa sai tunani ya ci gaba sai sarke-sarke sai shawara shikenan kuma sai gaba ta fara motsi ko a zamanin yanzu me ake yi inda rubutu za ka yi yanzu sai a ɗauko waya ko ba ka bane sai a yi aiki wani zai ka karɓo lambar waya sai ya karɓo sai a sa a ciki sai a fara dai kuma maganganu daga nan kuma sai haɗuwa sai abin da kuma ya biyo baya wannan haka ake ko ba haka ake ba kaga farko da me aka fara da ido shi yasa malamai suke cewa dangane da namiji shi mutum in namiji ne kallo ya fi masa tasiri mace kuma surutu ya fi masa tasiri yawan zance shi yasa suke cewa adadin maganganun da mace take yi a rayuwa a rana namiji baya yin sa a ɗabi'anci haka Allah ya raba mu to kuma abinda dan namiji zai gani da idansa ya fi masa tasiri fiye da wani abu shi yasa dan adam yanzu nan za a ja shi ta hanyar kallo zai yi wuri yanzu ku duba masu tallan abubuwan batsa ko a internet da sauransu an fi yin su ga maza shi yasa an fi nuno bangarorin jikin mata saboda maza sun fi tasirantuwa da irin waɗannan abubuwa ɗin mace kuma ta fi tasirantuwa da surutu shi yasa kun ga ko wajen neman aure ne mace ta fi damuwa da a ce mijinta wane ne shi kuma namiji ya fi damuwa da a ce matarsa mai kyau ce ko ita kuma ta fi damuwa da a ce irin abu da ake cewa celebrity ta auri mutum da ya mashhuri ko da ba mai kyau ba kafin ka ji mace ta damu da mai kyau wani abu ne mataki ne a bayan wasu matakan daban ko kuɗi ko takalli mashhuri ne a cikin mutane an san shi kowa san shi za a ce a wannan matar wani ce a kun fahimci wannan to haka Allah maɗauki ya sanya mana to wannan zuciyar haka take yawo da wannan saƙon in ido ya hango to zai tasiri a zuciya sai kuma a sauran abubuwa ɗin sai ce to yayin da zuciya ita ce mai sarauta li hadhihi al'a'dha ga waɗannan gaɓuɓɓa kalmaliki kamar yadda sarki yake al-mutasarrif fil junudi wanda yake wato gudanar da lamura a cikin sojojinsa alladhi tasduru kulluha an amrihi wanda shine kuma wanda ma'ana sarkin da dukkanin runduna daga umarninsa suke motsawa suke gabatuwa su abinda za su aikata wa yasta'miluha fi ma sha'a shi sarkin yake amfani da su gurgurdan ta inda ya ga dama fa kulluha tahta ubudiyatihi dukkanin su kamar bayi ne a gare shi sarki yana da bayi a gidansa ko bayi a dan adam kenan yawa ba bayi masu bauta ta tsakanin ubangiji mahalicci ba irin wannan ba amma a ce sarki ai akwai bayin sarki to irinsa yake nufi tahta ubudiyati suna karkashin bautarsa wa qahrihi da rinjayensa wa taktasibu minhu al-iqamata waz-zayga to haka gababba din nan na jiki suke da kafarka da hannunka da idanka da jinka da farjinka dukkaninsu daga wurin zuciya taktasibu suke tsuruta suke samun al-iqamata ko su miki akan hanya waz-zayga ko su karkace waɗannan abubuwan daga nan suke ɗaukowa duk abin da ya karkace a gabar jikinka daga ina ke samuwa daga zuciya to zuciya ita ce saroniya tunda mu a Hausa zuciya mace ce ko yau a Hausa Larabci kuma zuciya namiji ne shi yasa ake bashi nan lamirin ake cewa minhu taktasibu minhu mu kuma zan fassara da mace daga ita saboda zuciya mace ce wa tattabi'uhu fima ya'qiduhu min al-azmi aw yahulluhu sannan kuma waɗannan gaɓuɓɓa suna bin zuciya cikin abin da zuciyar ta ƙudurta na ƙuduri abin da ta yadda da shi na duk ƙarfin ƙudurin cewa za a ƙulla wani abu za a yi shi aw yahulluhu ko kuma abin da mutum zai warware shi duk abin da zuciya ta ƙulla duk abin da zuciya ta warware to gaɓuɓɓa suna bi yanzu idan aka zo kun yi da abokinka za ku tafi wani ka yadda za ka je ya zo yana jiran ka a kofar gida ya bugo waya sai zuciyarka ta ce ba za ka ba ka fasa kawai sai ka gaya masa a waya na fasa ba za ka tashi daga gidanka ba ba za ka yi wanka ba, ba za ka kintsa ba, kafa ba za ta taka ta je kofar gida ku hau abin hau ku tafi ba. Saboda me? Sarki ya ce ba za shi ba. Don haka kafa ba abin da za ta yi. Kun fahimci abin? Hannu ba zai komai ba, don haka zuciyarka ita ce komai. Don haka shi yasa ita ce mai sarauta akan dukkan abin da kake aikatawa duk na tasarrufi. To haka abin yake. In ka shiryu da zuciya ne, idan kuma ka ɓata ka karkace duk wani laifi da wata gaba za ta aikata, duk wanda ya sata waye ake shi yaje zuciya da ya hango abin sai ya tunani wacce dabara zai iya ɗauke. Zuciyarsa ta ce je kaman ai ba komai, ai ba kai ka fara ba, ai za ka tuba. Haka mai zina, haka mai luwatsi, duk haka zuciyarsa za ta sarkafa masa sai ce ai ba komai, za ka zo ka tuba daga ba, ai ba kai kaɗai ba ne ma kowa yana yi a duniya. Daga zuciyarka ta baka wannan, kuma dama ita Allah ya ɗora saitarar shedan a kanta. To shi ne abin da zai zo ya haɗa mana farkon mashigar wannan littafi ɗin, da ya ambata mana girman zuciya da muhimmancinta, sai ce to kuma ga yadda shedan yake da tasiri a zuciya, yadda yake shiga cikin jikin mutum ya tasiri akan zuciyarka, haka zai sa ka ka bar abin da Allah yake so, ka aikata abin da shi yake so ta hanyar saitara akan zuciyarka. وتتبعه فيما يعقده من العزم او يحله من كرنت انك قال النبي صلى الله عليه وسلم دن تبتر من ده cewa zuciyar nan ita ce mafi muhimmanci a jikinka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mubghatan, lalle a jikin mutum akwai wata tsoka, akwai wani bangare. Kun ga nan an kira zuciya a matsayin tsoka. Tsoka ce babu ƙashi a cikinta, amma ita take juya duk wani ƙashi a jikinka. Jini ne kawai ke yawo a jikin tsokan nan, ba komai ban da wannan. Shi ne rayuwarta, amma ita za ta tsara duk abin da duk ƙarfin abu a jikinka sai ta ga dama sannan yi abu. Ashe shi yasa ta zama tafi komai muhimmanci. Ita ce mai ɗaukar ilimi, ita ce mai yadda da abu ko korarsa, ta ƙi yadda da shi. Daka ita ce za a yi min hukunci don tashin alƙiyama. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu, idan ta gyaru to jiki baki ɗayan sa zai gyaru, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu, idan ta ɓaci gaba ɗayan jiki zai ɓaci. Wannan abun ko mai bincike na ilimin zamani a sciences ya gano muhimmancin zuciya, ko bai gano ba, mu mun same shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ciwon zuciyar nan ashe ta fi kowanne bangaren jikinka tasiri, tunda ya faɗe ta da wannan. Kun ga an kira ta mubgha, an kuma dangana salahi da fasadi zuwa gare ta. Salahi da fasadi abinda muke gani mazahir ɗin ne wa asar, a zahiri a waje, ko mazahir abinda yake bayyana gare mu muke gani. Baka iya gane zuciya mai kyau ce, baka iya gane zuciya mummuna ce, sai ta hanyar mai, ta hanyar gaɓuɓa. Domin ita zuciyar a ɓoye take, ba ma ganin zuciyar juna, ko akwai mai ganin zuciyar wani. To amma a aiki ake gane mai a cikin zuciya, ko in mutum ya yi aikin kirki za a gane zuciyarsa akwai salahi, in mutum ya yi aikin banza za a gane zuciyarsa akwai fasadi. Yace fahuwa malikuha, don haka zuciyar nan ita ce sarkin gaɓuɓɓa. Hiya wa hiya almunaffizatu lima ya'muruha bihi, kuma ita ce mai zartar da abinda wato zu ko kun ce gaɓu abinda ya mana, ita ce take zartar da abinda za a bada umarni da shi. Duk abinda gaɓa ta aikata waye bada umarni? Zuciya. Don haka zuciya ce za ta zartar abinda gaɓuɓa suke aikatawa in zuciya ta bada umarni. Alqabilatu lima yatiha, ita ce mai karɓar abin da ke zuwa mata. Min hadiyatihi, hadiya ko hidaya? Nan dai hadiya yasa yawa. Min hadiyatihi, na kyautarsa. Wala yastaqimu laha shay'un min a'maliha hatta tasbura an qasdihi wa niyyatihi, kuma su waɗannan gaɓuɓa ɗin babu wani abu na ayyukansu da zai miƙe har sai idan sun yi aiki ne daga ƙasdin zuciya, nufin zuciya da kuma niyyar zuciya. Ma'ana babu wani abu zai tafi daidai sai idan ka yi gwargwadon zuciyarka. Shi yasa za a yi idan aka tashi aiki zan a hukunci ran tashin alƙiyama, gwargwadon me ake yi? Gwargwadon niyya, ko ba ka ba? Yanzu mun yi sallar asuba raka'a biyu kowa yi, amma ladan mu kowa daban-daban ne. gurgudan niyyarka, gurgudan cikar sallar, gurgudan ganawar da kai da Ubangiji, gurgudan ladan da zaka samu. Wannan kuma aina yake a zuciya yake. To irin waɗannan su yake miki. Dole mu tsaya nan saboda lokaci ya kure, in ya so ma mai moto daga ƙarshen wannan hadisi ko mu fara daga hadisin gaba ɗaya, mu fara inda yake cewa Allah inna fil jasadi mudghah, insha Allah daga nan sai mu maimaita zuwa gaba kuma insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya gyara mana zukatan mu. Allah taimake mu akan fahimtar abin da yake shine daidai da tsayuwa a kansa. Duk abin da zai karkatar mana da zukatan nan, ko ta bangaren shubha ko ta bangaren sha'awa, Allah madauki muke roƙo ya fitar mana da wannan fasadi, ya tabbatar mana da salahi a cikin zukatan mu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.